sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 8 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani fara'a sarauniya Nomad Dalal Janiya a birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta Alpha Radio yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da la'asariya baba ya kuma kere ne tare da Sarfilu Hashim Gumal zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai
sakatare harkokin tsaron cikin gida ta Amurka Christine Nelson ta sauka daga kan mukamin ta bayan kwashe watanni 16 akai inda ta fuskanci babban matsala daga shugaban kasa da kuma jama'a kan halin da iyakar kudancin Amurka ke ciki Yau Litinin shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya ba tabbacin cewa kasar ta shi wuri ne mai tsaro da za a iya kai ziyara bayan da kwato wata ba'amurkiya da driver ta da aka yi garkuwa da su Majalisar Dinkin Duniya ta yi wani kiran gaggawa na bukatar tsagaita wuta ko da nutsuwan tsauyi sa'o'i biyu ne a yankunan da ke bayan gari a Tripoli don a samu sukunin kwaci fararen hula da kuma waɗanda suka samu raunuka
to ka ga labarin kenan bayan ku kai majalisar labarai za ku je fashin baki da Dr. Faisal Umar Kaita na Jami'ar Ahmad Bello ta Zaria Yamana akan tabarbarewar tsaro a jihar Zamfara lamarin da yake yana bukatar taimakon jama'an gari
duk wanda ke cikin wani kauye mai unguwan nan ya mai garin kauyen nan ya san shi duk wanda ke cikin gari mai garin nan ya san shi duk wanda ke zanna cikin unguwa mutanen unguwa sun san shi to amma abin yanzu ba haka yake ba
muna kuma dauke da rahoto na yunkurin da wata kungiya mai zaman kanta ta Gajiya Charity Foundation take yi na kafa gidauniyar tallafawa almajirai da kuma fadakar da iyaye su kai yaransu makarantun islamiyya da ke kusa da su Yusuf Ali Harande kuma na tafi da shirin sa na ilimi garkuwan dan adam to amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum da fatan ayyana lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel Sakatare harkokin tsaron cikin gida ta Amurka Christine Nelson ta sauka daga mukaminta bayan watanni 16 ta yi akai inda ta fuskanci babban matsin lamba daga fadar shugaban Amurka ta White House da kuma jama'a akan halin da iyakar kudancin Amurka ke ciki Duk da irin ci gaban da muka samu a wajen kawo sauye-sauye a harkokin tsaron cikin gida don ganin yadda yayi daidai da na zamani na yanke shawarar cewa wannan ne lokacin da ya kamata na sauka abinda Nelson ta rubuta kenan a cikin takardar sanarwar barin aikin ta zuwa ga shugaba Donald Trump Shugaba Trump dai ya jima yana nuna bacin ransa a halin da ake ciki akan iyakar Amurka da Mexico inda dubban dubatan yanci rani ke ci gaba da kokarin tsallakowa da su shigo Amurka A yau Litinin shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya bar tabbacin cewa kasar ta shi wuri ne mai tsaro da za a iya kai ziyara bayan da jami'an tsaro suka ceto wata ba'amurkiya da driver ta waɗanda wasu ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a wani wajen shakatawa A wani rubutu da ya yi a shafin Twitter Museveni ya ce za mu yi maganin ƴan tsiradin masu aikata laifuka kuma ina son da tabbatarwa ƴan kasarmu da baki ɗaya masu zuwa yawon bude ido cewa Uganda kasa ce mai zaman lafiya kuma za mu ci gaba da ganin mun inganta tsaro a wuraren shakatawar mu. Wasu ƴan bindiga huɗu da ba a tantance ko su waye bane suka sace Kimberly Sue Endicott, yar shekaru 56 da haihuwa da kuma driver ta Jean Paul Merange a kusa da wani sansani da ke cikin gandun dajin sarauniya Elizabeth a makon da ya gabata. Garkuwar da ta faru ne a ƴan wato a yankin Ishasha na wajen shakatawar wanda ke daura da iyaka da jamhuriyar demokradiyyar Congo yan sandan Uganda sun faɗi jiya lahari cewa Endicott da Merange suna cikin koshin lafiya bayan da aka ceto su wata jami'a mai magana da yawun yan sandan Uganda Polly Namai ta ce masu garkuwa sun yi amfani da wayar ɗaya daga cikin mutanen da suka kama suna buƙatar a biya su kuɗin fansa dala 500,000 Majalisar Dinkin Duniya ta yi wani kira na gaggawa na bukatar a tsagaita wuta ko da na tsawon sa'o'i biyu ne a yankunan da ke bayan garin Tripoli a samu sukunin kwashe fararen hula da kuma waɗanda suka samu raunuka yayin da sojoji ke bibiyar ga kwamandan sojojin kasar General Khalifa Haftar ke ci gaba da kokarin kwace babban birnin kasar Prime Minister Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya, Faez Sarraj, ya kira matakin Haftar na cewa ƙoƙarin juyin mulki ne. Haftar da sojojinsa dai sun samu nasarar rike bayan garin Tripoli bayan birnin kasar, amma Sarraj ya ce dakarun gwamnatinsa a shirye suke su tunkare su. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke Libya ya buƙaci da duk ɓangarorin biyu da ke yankin da su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da ta jin ƙai. Kafafen yaɗa labarai na ƙasashen Larabawa sun nuna wasu hotunan bidiyo na sojojin Haftar suna shiga kafofin wato ƙofofin filin saukar jiragen sama na Tripoli da ke rufe a yanzu kafin a zagaye filin jirgin. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Afghanistan sun ce wasu hare-hare na baya-bayan nan da rundunar hadaka ta kai ta sama an kashe kusan mayakan Taliban 100 da raunata wasu da yawa a yankunan da ake na sake kwato ikon gundumar yammacin lardin Badghis. Ɗaruruwan mayakan Taliban ɗauke da makamai sun kai hari birnin Bala Mugarab ranar Alhamis da ta gabata a karo na biyu cikin wata guda, inda suka ci karansu ba babbaka a wasu muhimman yankunan gundumar ciki har da hedikwatar 'yan sanda da wani babban gidan yari kafin su kwashe akalla wato su kashe akalla sojojin Afghanistan 30 tare da kama wasu da yawa. Tun daga lokacin sojojin gwamnati ke kai har-har ta sama akan mayakan Taliban da ke a gundumar, kuma jiragen sama rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta sun taimaka a cewar ma'aikatar tsaro da ke Kabul a yau Litinin. Faɗan da ake cikin kwanaki biyun da suka gabata an kashe sojojin Afghanistan 12 da kuma raunata akalla wasu 34 a cewar ma'aikatar tsaron. Daga ƙarshe, shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka Jerry Nadler ya ce 'yan jam'iyyar Democrat suna son su ga cikakken rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya bayar saboda Attorney General William Barr ya nuna son zuciya. Yana ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin nan da aka naɗa 'yan siyasa da shugaban yake naɗawa waɗanda za su kare muradansa, abinda Nadler ya faɗawa kenan a cikin shirin The Face the Nation na gidan talabijin na CBS News a jiya Lahadi. Ya ƙara da cewa ba ya nuna son zuciya wajen kare wannan gwamnatin. Sanarwar Nadler ta zo ne bayan sati ɗaya da kafafen yaɗa labarai suka rawaito cewa tawagar Mueller ba ta ji daɗin yadda ba ya takaita binciken da suke shafe watanni 22 suna yi na kawo wato na ko kwamitin yakin neman zaben shugaba Trump ya haɗa kai da Rasha domin ta taimaka masa ya lashe zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. A cewar rahotanni, wasu daga cikin mambobin Mueller a tabakin Nadler sun yi imanin ba ya faɗi yadda rahoton da suka fitar yake ba wato bai faɗa ba. A kanin rahoton da ya rubuta Majalisa da Al'umma mai ɗauke da shafi 4.
Sarfilu Hashim Gumal ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Masana a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan tabarbarewar tsaro a jihar Zamfara, inda kowace rana ta Allah akan samu kashe mutane 30 zuwa 50. An gudanar kuma da zanga-zangar jan hankalin gwamnati ta ƙara ƙaimi a yaƙi da take yi da miyagu a nan jihar. Lamarin da ya sa na tuntuɓi Dr. Faisal Umar Kaita na sashen tsara birane da yankuna a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a lokacin da ya kawo mana ziyara a nan ofishin muryar Amurka. Sai ya ce,
"Ito, na farko abin da zan fara cewa an yi latti, ya kamata a ce wannan abu an yi shi ba tun yau ba. Ba wai a jami'ar Usman Danfodiyo ba da ke Sokoto, a jiya na ga mutane ma a garin London su ma sun yi wannan zanga-zanga, a cikin Abuja mutane sun hito sun yi wannan zanga-zanga ta gwada alhini na damuwarsu na abin da ke faruwa a yankunan ba Zamfara kadai ba, wannan yankin gaba daya cikin Katsina zuwa Zamfara da sauransu da abin da ke faruwa. To, wani abin da jama'a za su fahimta shine mun san gwamnati ta yi iyaka kokarinta na tabbatar da tsaro a wannan yankuna. Ba ɗaya ba, ba biyu ba, an kaddamar da operations kala-kala na sojojin Najeriya a wannan yankin. Amma abinda jama'a za su fahimta, hitowa zanga-zanga ba wai ana gwada cewa ba a kauna gwamnati bane, a'a ana gwada cewa ana tunatar da gwamnatin ne abubuwan da ya kamata ta yi. Kowa ya san yanayin tsaro ya tabarbare a wannan yankin, sannan kuma in ka sa ido ba abin da zai gyaru. So wannan zanga-zanga da aka hito yi ta tunatar da gwamnati abin da ya kamata ta yi abu ne wanda ya kamata a ce mun hito an yi shi tun ba tun yau ba. To ina fata gwamnatin za ta saurara masu ruwa da tsaki a cikin harkar tsaro a Najeriya, za su saurari jama'a su hito su tabbatar da an magance yanayin tsaro a wannan yankin.
To ya kake ganin wato martani da gwamnati take dauka akan irin waɗannan kashe-kashe musamman ma annan zamfar din da yake a kullum yawan rana ta Allah sai an kashe mutum 20 30 har kusan 40?
Kaga akwai abubuwan da jama'a ya kamata su lura a jiha. Yanayin tsaro, tabbatar da tsaro a jiha aiki ne na gwamnati, amma ita gwamnatin tarayya ita ke da sojoji, ita ke da 'yan sanda. Tun anan an samu matsala, kai kake da haƙƙin tsare jama'a, amma kai ba kai ke da
iko masu aikin tsare jama'a ba.
Kaga nan matsala ta farko kenan. Kuma in ka duba kaga ba abu ne wanda ya fari yau, amma yanzu muke ganin illai abubuwan da suka fara a baya. Kuma sannan mun samu tabarbarewa ta al'adunmu. A da in mutum ya shigo cikin ƙauye, duk wanda ke cikin wani ƙauye mai unguwan nan ya mai garin ƙauyen nan ya san shi, duk wanda ke cikin gari mai garin nan ya san shi, duk wanda ke zaune cikin unguwa mutanen unguwa sun san shi. To amma abin yanzu ba haka yake ba. In ba komawa muka yi ba ga wancan tsarin na abin da ake ce ma kaman community policing, wanda mutane na cikin unguwanni na cikin ƙauyuka suna cikin tabbatar da tsaro na yankunan su, to na abubuwa za a ga suna ta faruwa. Saboda ba wai abubuwa bane wanda ƙarhin soji ko na ɗan sanda zai magance, a'a abu ne wanda ke buƙatar intelligence, tattara bayanai na me ke faruwa.
Shawar da Dr. Faisal Umar kai take nan na sashen tsara birane da yankuna na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Almajiranci na ƙananan yara a Najeriya na ci gaba da ɗaukar hankalin masu fafutukar kyautata rayuwar ƙananan yara, inda a jihar Nasarawa wata ƙungiya mai zaman kanta ta fara ɗaukar matakan tallafawa yaran almajiran. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Irin baitin da ake ji kenan a tashoshin mota, kasuwanni da gidaje daga yara musamman waɗanda ke karatun neman ilimin addini. Gani yadda batun bara da almajirai ke yi don neman abin da za su ci da biyan bukatun yau da kullun ya sa wata ƙungiya mai zaman kanta Gajiya Charity Foundation ta ga ya dace ta kafa gidauniya da zai tallafa wa waɗannan almajirai da kuma faɗakar da iyaye buƙatar su sanya 'ya'yansu a makarantun Islamiyya da ke kusa da su, maimakon cillawa da su wurare da za su fuskanci barazanar rayuwa. Gidauniyar Gajiya Charity Foundation, wacce aka kaddamar a fadar Sarkin Kefi da ke jihar Nasarawa, ya janyo almajirai da malamansu, iyaye, sarakunan gargajiya da sauran jama'a daga sassa daban-daban na Najeriya. Shugaban gidauniyar Hajiya Hafsat Gimba ta ce sun lura cewa wasu almajiran da ke bara ana amfani da su wajen aikata muggan laifuka a ƙasar.
Magana almajiranci ta zama allo yanzu a ƙasar Hausa. A daina sa yara su tafi karatu waje, ba mu ce za mu hana almajiranci ba, amma bara da ake a kan hanya wanda a garin baran nan yaran nan sukan shiga illoli kala-kala. Don Allah, duk wanda zai kai yaransa karatu ya shiga inda yake, kar a ɗauki yaro daga Kefi a kai shi Sokoto, kar a ɗauki yaro daga Sokoto a kai shi Borno, kar a ɗauki yaro daga Najeriya a kai shi Nijar. A garin yawon nan suna shiga illoli da yawa. Koyon ilimin Alkur'ani bai hana ka koyi sana'a ba, bai hana ka kuma ka yi boko ba.
Mai martaba Sarkin Kefi Alhaji Shehu Chindoya Musa na uku yace su sarakuna za su bada goyon baya wajen daƙile matsalar almajiranci a Najeriya.
Za mu hada gwiwa mu ga an taimaka, an hana bala, akan haya kuma za mu dauki matakai mu ga yanda za mu taimaka a samu hanyar samun kudi ba sai ta bara ba.
A bangaren malaman da ke kula da almajiran kuwa Malam Jawadu Abubakar yace rashin taimako daga masu hannu da shuni shike sanya almajiran ke bara.
To ana bar malamai ne suna tawa tangadiya shi bai da shi iyayen yara kowa ya ga dauki nauyi dan shi malaman ba su da karfi su kuma suna kwadaitarwan wannan alhairi na ku da sama yara alhairi zuwa lahira to saboda haka a taimaka musu.
Na kuma ji ta bakin wasu almajiran.
Sunana Shafi Ismail, na zo daga Sokoto State ne, Sabon Birni Local Government. Kuma na zo nan gari na ga tun ina dan shekara 11. Ina yanzu shekara ina na 19 kenan. Gaskiya ni dai lokacin da na zo tun lokacin da ina bara matsalan da nake fuskanta shine rashin abinci. Sai rashin wajen bacci mai kyau. Duk yawancin kage wajen da wasu ke kwana ma, kai da matsayinka na dan adam ba za ka iya shiga ka zauna ko da ka sha iska bane na minti biyu. Ko jajen wanka ma yanci za ka ga almajirin su a waje za ka ga suna wanka saboda menene ba makewayi inda za su je su zaga su yi wanka.
To ta yaya wannan yake shafan karatun da kuke?
A gaskiya wannan yana shafan karatu na sosai kuwa saboda da zaran ban da lafiya ko ban samu waje mai kyau na zauna inda zan yi karatu ba ba ku karatu.
Sunana Tijani Nusa, na zo daga Kano State ne, karamar hukumar Rogo Local Government.
Eh me yasa kuke bara?
Saboda rashin abinci, saboda malaman mu kansu su ma suna fama da iyalan cikin gidansu ne, shi yasa muke bara. Ko da za su taimaka mana sai dai su taimaka manyan mu sune suke ba su saboda kananan dole sai dai su je su nema. Mu muna neman a taimaka malaman mu da kuma manya-manyan garadar da suke zama saboda za a ga mutum ya haddace Qur'ani, ya rubuta Qur'ani amma bai da sana'ayi. To saboda haka shine zai sa almajirai kuma suna kallon wannan malamin shi ne. Dole za su je su nemo abincin da za su bashi saboda su samu kikkiawan karafi daga gare shi.
Na zanta da wata uwa don jin ra'ayin iyaye.
Sunana Rahama Musa Sani. Allah ya bamu ƴaƴa ya bamu don mu ilmantar da su mu tarbiyyantar da su. Amma wannan al'amari na ka dauki yaro ka damka shi a hannun wani da baka san yaya lafiyar shi yaya cin shi da shan shi da ma ilimin ko ana yi ba ya dame mu. Idan baka gyara wannan yaran ba baka san yaya za su yi nan gaba ba za su zama mana koma hatsari a gare mu don nan gaba koma sakewa mu samu mu ji daɗin rayuwar ba za mu yi ba don mun shiga hakin su.
A baya dai gwamnati ta gina tsangayen kula da almajirai a wasu sassan arewacin Najeriya wanda masu nazarin lamura ke ganin ba a kula da su ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Kefi, jihar Nasarawar Najeriya.
Mazan Allah magani annan Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan fi.
To madalla gaida Zainab Babaji, wadannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 18 na safi a nan Washington ga kuma shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan lokacin za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata cikin tattaunawa da muke yi da Alhaji Jafar Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, wanda yake ma al'ummar jihar Kaduna albishir akan wasu sababbin tsare-tsare da a gwamnatance suke da su domin inganta ilimi a jihar.
Fatan gwamnati shine waɗannan wuraren da yake ba su da daman over the years sun samu matsala wurin samun malaman da ya kamata su zo wurin kuma yawan da ya kamata za su sami malamai yanzu a nan. Na uku shine kanshi, in ka lura makarantun da suka fi lallacewa sosai shine irin waɗannan makarantun da suke ƙauyuka. To an yi shiga daga 2016 da muka fara aiki zuwa ƙarshen Disamba na 2018 an samu gyara karatu 500 a jihar Kaduna. A su waɗannan makarantu guda 500 ɗin yawancin kusan alƙalaman da suka bamu kusan kashi 40% a cikin karkara suke. To wannan ba ƙaramin dabara ba ce. Dabara na farko shine iyaye da suke ganin da me zai sa in kai yaro makarantar da ba kujera da zai zauna ko kuma ba malifi a saman ɗakin da yake zaune ko ko allan ma da ake rubutu ya lallace ba allan ba kuma alli da za a yi rubutu a kai kaga yanzu sun samu ƙwarin gwiwan ganin cewa makarantun nan zai sa ya ba su sha'awan kawo yara yara kuma su zauna su koyi darussan da ake so su koya ta nan ƙaurin suna da muka yi a arewa da duniya gaba daya wato jihohin arewa sun yi ƙaurin suna wurin yawan yara waɗanda ya kamata su zama a makaranta amma ba su a makaranta wato out of school children kenan wannan muna ganin in Allah ya yarda an fara a jihar Kaduna an fara da san wannan matsala kai tsaye saboda waɗannan gyare-gyare da aka yi da kuma inganta fannin ilimi wurin tabbatar da cewa an samu ƙwararrun malamai a makarantun zai sa a samu raguwan waɗannan out of school children ɗin har ma insha Allah nan da shekaru uku masu zuwa a wani tsari da muka yi za a daina kiran sunan jihar Kaduna a cikin waɗannan layi na waɗanda ake da matsala irin ta wannan out of school children to mun sami haɗin gwiwa kuma daga hannun a bankin duniya ta wani program nan da aka fara na BESGA shi kuma ɗazu nan da safe ma muka buɗe wani taro na ƙara ma juna ilimi da jihohin arewa guda takwas suka haɗu su a nan tallafi da bankin duniya ta bada shi ne ake son a duba work plans da muka riga muka yi a ga cewa lallai kowace jiha tana da ta kama bakin zara sabon shekara kuma muna da sabon budget sannan kuma Allah cikin ikonsa abubuwa sun fara daidaituwa to mun gama shiri tsaf da ganin mun ci gaba da wannan ciyar da yara daga aji 4 zuwa 6 saboda ya zama da cewa duka a fannin matakin primary kowannen su yana samu wannan garabasa da ake badawa domin taimaka ma iyaye mun lura da wani abu da aka shigo da wannan tsari wanda ke shine ma ya ƙara ba mu ƙwarin gwiwan cewa a ci gaba da shi tunda aka fara fito da wannan dabara daga 2016 daga ƙarshen 15 aka ci gaba amma ya fi fitowa fili a 2016 mun dingi samun ƙarin ɗalibai da suke zuwa makaranta 2017 an samu lokacin da aka yi census na makarantu da ɗalibai da suke wannan makarantun mun samu ƙarin wurin yara 500 wanda aka samu increase a enrollment rate nasu to kuma bare da muka sake zuwa aka yi wannan annual school census shi ma ya sake nuna mana cewa lallai an ƙara samun ƙarin alƙaluma na yara da suke makarantun to saboda wannan rahoton bai fito ba ana ƙara tace shi ta ingantaccen hanyoyi saboda duk alƙaluman da muka bada ya tabbatar da cewa koda waɗansu masu zaman kansu ma suna da sha'awa suka je suka bincika za su ga cewa wannan abu gaskiya ne to Allah da zuwa ƙarshen wannan watan shi ma wannan rahoto zai fito to kaga an samu nasara ana samun ƙaruwan yaran da suke fitowa sannan kuma tsayawan su gama makaranta shi ma ya ƙara ƙaruwa da can za ka ga wanda ka ɗauka a primary 1 shekara mai zuwa sai ka ga waɗanda za su je aji 2 ka zubar da mutane da yawa sai ka neme su ka rasa to shi yasa ake yawan samun waɗannan out of school children ɗin da muke da su kuma suke zama matsala ga al'ummarmu
to yanzu kana so ka ce min kenan wannan wani albishir ne kake yi ga al'ummar jihar Kaduna na cewar nan da 'yan kwanaki kaɗan wannan tsarin da ake da shi na ciyar da yara abinci a makaranta zai ci gaba kenan
wannan gaskiya ne kwarai da gaske
masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu daura daga inda muka dakata yanzu a madadin bakon namu Alhaji Ja'far Sani Kwamishinan Ilimi da Kimiyya na Jihar Kaduna sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Bissalam
a maza da mata duk mazammikewa kai kokarin neman
kai cewa da lagai da Yusuf yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wato sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Yau saura kwana 28 ko 29 za mu fara azumin watan Ramadan da yardar Allah. Shekarar da ya gabata mutanen karamar hukumar ba tsari mun yi azumi ba tare da wutar lantarki ba. Muna kira ga gwamna Masari na jihar Katsina dattijo mai gaskiya da tsoron Allah da ya yi ma Allah ya sa baki akan wutar lantarkin ba tsari musamman a lokacin azumin watan Ramadan domin ga alama azumin bana zai zo cikin tsananin zahi da fatan Allah ya sa kira na ya kai inda ya dace amin sakon mu na gaba kuma ya fito ne daga Dauda Garba unguwar Jaji Patiskum tare da tallafin Hajiya Fatima dake unguwar Jaji Patiskum a jihar Yobe su kuma saka ce masu iya magana dai na cewa a gonan rogo ake yankar ciyawa zuwa ga filin wasiƙun masu sauraro ni ne Dauda Garba unguwar Jaji Patiskum tare da tallafin Hajiya Fatima dake unguwar Jaji Patiskum a yau mun shigo wannan filin ne domin jinjina wa gwamnatin jihar mu ta Yobe don ta kawo ci gaba a jihar musamman ma Patiskum yadda muka ga an gyara mana General Hospital wato babban asibiti ga kuma ana ba wa mata masu juna biyu magani kyauta ko da muka leka karamin asibiti wato asibitin unguwar Bolewa nan ma an gyara shi ga kuma wutan lantarki mai amfani da hasken rana yana haska mana kan titunan mu sakon mu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na jihar Kebbi da Sani mai langelenge ya wuri da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya da Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi su kuma suka ce haba shugabannin Najeriya yanzu haka za ku ci gaba da kallon irin abin da ke faruwa a jihar Zamfara inda ake kashe rayukan al'umma tamkar haka kuma ake yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa shugabannin Najeriya kun yi ko in kula da wannan lamarin ya kamata ku ji tsoron Allah ku sani wannan lamarin ba al'ummar Zamfara kawai ya shafa ba
to majalla yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumal ya dawo mana da labaran duniya amma wannan karo a takaice
to a takaice sakatare da harkokin tsaron cikin gida ta Amurka Christine Nelson ta sauka daga mukamanta bayan watanni 16 tayi akai inda ta fuskanci babban matsalan lamba daga fada shugaban Amurka ta White House da kuma jama'a kan halin da iyakar kudancin Amurka ke ciki Shugaba Trump da ya jima yana nuna bacin ransa a halin da ake ciki akan iyakar Amurka da Mexico inda dubban dubatan yanci rani ke ci gaba da kokarin tsallakowa da su shiga cikin Amurka. A yau Litinin kuma shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya bada tabbacin cewa kasar ta shi wuri ne mai tsaro da za a iya kai ziyara bayan da jami'an tsaro suka ceto ta ba Amurka da direban ta waɗanda wasu ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a wani wajen shakatawa. A wani rubutu dai a shafin Twitter Museveni ya ce za mu yi maganin ƴan tsiradin masu aikata laifuka kuma ina son na tabbatarwa ƴan kasar mu da baki ɗaya masu zuwa yawon bude ido cewa Uganda kasa ce mai zaman lafiya kuma za mu ci gaba da ganin mun inganta tsaro a wuraren shakatawar mu. Majalisar Dinkin Duniya ta yi wani kira na gaggawa na buƙatar tsagaita wuta koda na tsawon sa'o'i biyu ne a yankunan da ke bayan garin Tripoli dan a samu sukunin kwashe fararen hula da kuma waɗanda suka samu raunuka yayin da sojojin da ke biyayya ga komandan sojojin kasar General Khalifa Haftar ke ci gaba da kokarin kwace babban birnin kasar. Prime Minister Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya Fayez Sarraj ya yi kira matakan na Haftar da cewa kokarin juyin mulki ne. Hukumomi a Afghanistan sun ce wasu har-haren na baya-bayan nan da rundunar hada kai suka kai ta sama an kashe kusan mayakan Taliban 100 da raunata wasu masu yawa a yankunan da ake na sake kwato ikon gundumar yammacin lardin Bangis.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da dare za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mu sallama muna taya wato Fatima Muhammad Isa da aka fi sani da Yusra murnar aurenta da angunta Naziru Inuwa Yusuf wanda aka yi a ranar Asabar da ta gabata. Allah ba da zaman lafiya ya bada zuriya ɗaya ba. Yanzu a madadin Sarfi Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da injiniyan mu na wannan lokaci wato Mr. Santos baba ya komai kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku to sai a dakaci shirin yau da gobe.